بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديا مرر إياكا قال الله سبحانه وتعالى دا إساكي هدمو أولا سافيا tatalata uku ga watan Dhulqa'dah shekara ta 1439 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shine 17 ko 16 ne ko yau 17 ga watan 7 shekara ta 2018 al-safin miladiya. Ina sa ran sanarwa ta ishe ku baki daya dangane da abin da ya shafi wannan karatu da muka saba na littafin Ighathatul Lahfan, wanda aka saba shi kowace ranar Lahadi bayan sallar asubahi. Amma saboda wasu dalilai, insha Allah zai koma wannan safiya ta talata, haka zai ci gaba insha Allah ta'ala har dai zuwa lokacin da abin ya canza a iya canzawa. Insha Allah duk safiyar talata wannan darasi zai ci gaba na Ighathatul Lahfan. In ba a manta ba, yau za mu tashi ne a darasi na 52. Darasi na 51 wanda shi ne wanda muka tsaya kansa kafin watan Ramadan, muna babi na 8 ko? Babi na 8 a wani littafi mai muhimmanci. Malam Ibn Qayyim ya sa masa suna Zakatul Qalbi, to tsarkin zuciya, wanda a cikin farkon babin ya yi magana a kan abin da ya shafi yadda zuciya take tsarkaka. Babba daga cikin abin da zai sa zuciya ta tsarkaka shine ghaddul basar, rintsa idanu daga kallon haramu. Wannan mun yi zance mai tsawo haka a kansa, har yi ambata mana cewa yana da fa'idoji bayan ya kawo ayar qul lil mu'minina yughuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Yace rintsa idanu yana da fa'idoji guda uku. Mun karanta fa'ida ta farko da ta biyu, za mu tashi yau a fa'ida ta uku ne ko? Yawwa. Ya ambata mana cewa daga cikin fa'idojin da rintsa idanu ke haifarwa akwai halawatul iman. Haka ne ko? Yawwa. Allah zai sanya wa mutum ya ji ɗanɗanon daɗin imani. Na biyu fa'idar ita ce kamar yadda ya ambata, wato samun haske a zuciya da kuma sihhatul firasa. Allah zai sanya wa mutum haske a zuciyarsa, kuma ya zama mutum ne mai hangen abu ya zama daidai. Allah zai bashi dacewa da fahimtar alamomi, shine firasa. Yaga alamar abu ya iya cewa akwai abu kaza, wannan kuma ba tare da cewa ya yi da'awar sanin gaibi ko an masa wahayi ba. To fa'ida ta uku ita ce za mu tashi yau, fa'idar rintsa ido. Indai mutum baya kallon haramu, to zai samu waɗannan fa'idoji. Ta ukun ita ce quwwatul qalbi wa thabatuhu wa shaja'atuhu. Allah zai biya wa mutum ƙarfin zuciya da tabbatar zuciyar da rashin raurawarta a gaban wasuwasi, a gaban shubuhohi, da kuma a gaban kowane abun tsoro banda Allah maɗaukaki. Allah zai ba wa mutum kuma shaja'a, shine gwarzanta da rashin firgita. Babu wani abu da ke razana shi. In har mutum ya saba rintsa idansa baya kallon haram, to Allah yana bashi wannan abubuwa. ya zama zuciyarsa mai karfi ce babu abin da ke girgiza shi tabbatacciya ce a gaban shubuha da kuma duk wani abu da mutane a al'adance suke tsoransa sai ga shi baya razana baya tsorata Allah ba shi nutsuwa da tsikewa kamar da Bahaushe ke cewa to sai ce fa yu'tihi Allah bi quwwatihi sultanan nusrati Allah madaukaki da karfin Allah da karfin sa sai bai wannan bawan Allah sultanan nusra wato iko na taimako wanda Allah madaukaki zai bashi taimako daga gare shi sultanan nasira ko yawa wato hujja wanda zata zama abin karfafa da Allah zai karfafe shi taimake shi da ita kama a'tahu bi nurihi sultanal hujjati kamar yadda ya bashi iko da karfi na hujja to sai kuma ya bashi iko da karfi na taimako daga Allah in mutum ya hada abubuwan nan guda biyu kuwa to kamar da zai ambata mana shedan ma gudun sa yake idan mutum Allah ya hore masa karfin zuciya yana da karfi a bangaren hujja yana kuma da karfi a bangaren taimakon Allah ma'ana Allah ya taimake shi sannan kuma hujja ya santa kuma akan da yake to idan Allah ya taimake ka da wannan shedan na gudun mutum kamar da aka roto daga magabata kashi nan zai kawo mana sai ce fayajma'u lahu baina sultanaini sai Allah ya hada masa wannan hujjoji ko karfi guda biyu wa yahrubu shaytanu minhu shedan ma gudun sa zai kun taba ji wanda shedan ke gudun sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana maganar sayyidina Umar ko shedan baya hada hanya da shi to duk mutumin kuma da ya saba ma san zuciya shi ma shedan na gudun sa domin dama ta ina yake samu ya shiga mutum ya tasiri a kansa ta san zuciya da saban Allah musamman na abin da ya shafi kalle-kalle idan mutum Allah ya tsare shi daga kallon banza kallon wofi kallon haram to Allah na bashi karfi a zuciya sai Allah ya hada masa wannan hujjoji guda biyu ko karfi guda biyu da hujja da kuma taimako daga Allah in aka ce a gaban mutum gaban halittar Allah za ka iya tsikewa da hujjojinka kaga ba za ka samu tsoron kowa ba to musamman a kara maka da na biyu cewa Allah ya maka alƙawarin zai taimake ka Allah ya fi kowa in kana da yaqinin cewa zai taimake ka kuma sannan ga hujja a hannunka to kuma me abin tsoro wa za ka ji tsoro wa zai razana ka kama fil athar kamar yadda a cikin wani athar Malik ibn Dinar shine ya faɗi wannan kamar da ya kawo mana can a ƙasa yace innal ladhi yukhalifu hawahu duk mutumin da yake sabawa san zuciyarsa yafraqu ash-shaytanu min dhillihi to shedan yana tsoron inuwarsa ma inuwarsa idan shedan ya ga inuwar wannan mutum da yake sabawa san zuciya to sai ya firgita ya tsorata kun san wani sirri da Allah subhanahu wata'ala ya sa a halittar dan adam ba Allah madauki ya faɗi cewa kaidin shedan kakkarfa ne ko rarrauna inna kaida shaytani kana da'ifa shi sa a ɗabi'ar aljanu su kansu aljanu ne su ne zurriyar shedan a ɗabi'arsu suna tsoron tsayayyen mutum mutumin da yake tsaya da da'a da tsoron Allah ya nisanci saɓo to shedanu ba sa zuwa ma kusa da shi tsoronsa suke yanzu galibin mutum za ka gan shi yana tsoron shedanu aljanu ko aljini ya taɓa shi ko ka ga mutane ana tsoron wannan abu haka ne ko ba haka ba ne to amma idan mutum yana tare da Allah to su tsoronsa suke ji ba sa zuwa kusa da shi shi yasa ake son dama mutum ya nisanci abubuwan saɓan Allah galibin lokutan da shedanu aljanu sukan samu dama su shiga jikin mutum su yi masa tasiri har su halaka shi shine lokacin saɓan Allah lokacin fushi lokacin tsiraici a wannan lokacin a kiyaye in an shiga halin tsireki a rika ambatan Allah in an ambaci Allah ba sa zuwa a nisanci saban Allah saboda suna samun dama su shiga mutum a wannan lokaci haka idan ku a koyaushe mutum ya zama a haka yake ya nisanci saban Allah kuma sannan yana tare da zikiri sannan ya saba ma san zuciyarsa to ba shi ba shi dan insha Allah baya bukatar wata laya baya bukatar wani kambu baya bukatar wani kintsi da wani tsimi da shirye shirye Allah madauki ya shirya masa komai ya samu sultanan nusrati tare da sultanul hujjati Allah hore mana to ya kawo wannan abun a can kasa wajen takriri yace Malik ibn Dinar shine ke fadin cewa man ghalaba shahwatal hayatid dunya duk mutumin da ya rinjayi sha'awa ta rayuwar duniya sha'awar farji sha'awar ciki ta abinci sha'awar dukiya to mutumin duk da ya rinjayi wannan sha'awar ya fi karfinta فذلك الذي يفرق الشيطان من ظله يفرق معناه يخاف شيطان ينا تصورنسا ابو نعيم اتكين حليه الاولياء يرويتوشي هكذا ابن الجوزي اتكين ضم الهوى كما مجموع الفتاوى ابن تيميه دي ككاوس تشيني تيجي بيكي تواولي هذا يوجد في المتبع هواه من ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه شي يسا duk mutumin da yake son zuci bin son zuciyarsa inda yana bin son zuciya to zaka samu zullin nafsi kaskantar kai shi da kansa yana jin kaskancin kansa da rauni da wulakantuwa irin abinda duk wani mai saban Allah yake samun kansa a ciki to Allah yana sanya mai bin son zuciya shi ma a haka duk mutumin da yake saban Allah baka ganin sa da kurjini Allah yana zare kurjini nasa a fuskar a idan mutane a zuciyar mutane za ga suna ganin sa duk girman sa koda yana da girman mulki a siyasa sarauta da wani matsayi in dai mai saban Allah ne sai ga kurjinin sa Allah yana zarewa daga zuciyar mutane ba sa ganin shi da kima wannan fa ko suna musamman wanda yake bayyanawa wanda yake bayyanawa ya kai marhalar fiski ce masa wannan akwai fiski tare da shi to za ga ba shi da daraja da girma a idan mutane Allah na saukar masa mahana da zulli da da'af kaskantuwa da wulakantuwa da rashin kurjini a idan mutane wannan tabbaci haka abin yake yace fa innahu subhanahu domin ko Allah madauki ja'alal izza ya sanya buwaya ne da girma liman ata'ahu gudin mai masa da'a shi yasa karka bata lokacinka kana neman wai mutane su so ka su yadda da kai wallahi ka nema a wurin ubangiji in Allah ya yadda da kai to shine zai sanya mutanen su so ka kuma a rika tsoron ka ana ganin ka a rika jin kurjini yanzu a da zamanin magabata an kai matsayin saboda tsoron Allah na manyan bayin Allah kasuwa za su shiga za su sai wani abu sai ga kowa gyara zaman sa an koma ana ta zikiri kawai suna shiga kasuwa sai ka ji kasuwar ba su suke zikirin ba wasu ne suke zikiri saboda kawai an ga bawan Allah ya shigo ina sai a ɗabi'ar ka ai kana ganin wani lokaci ko wanda saboda girmama shi da kake in ka ganka ko in ya ganka a wani hali na abun kunya ya kake ji sai ka ji ba daɗi shi fa ba ubangiji ba ne amma lokaci ko ganin sa kai baka da hula nan da nan sai a ɗauko sai a ɗan sa sai a yi sun haka sai a ɗan kintsa saboda kunya ba ka son ya ganka a wani yanayi saboda girmama shi da kake yana da kurjini a idanka to irin wannan kurjinin ba a samun sa a gurin mai saban Allah in aikinsa saban Allah duk girmansa ba a samun kurjini a idan mutane a zuciyar mutane saboda shi wannan kurjini da izza da buwaya Allah ya sanya ne ga masu da'a a gare shi liman ata'ahu wadhulla ya sanya kaskanci liman asahu ga wanda ya saba masa قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين عزة ننتي عزة أنا نفهم بوايا يوه كالفي مايت تين أجيه بباني أجيه منسا تونن تألتي ألتي كده ونن هكا من ذن الله صلى الله عليه وسلم هدن أدم بأي ميكورجيني إذن من ذن الله صلى الله عليه وسلم kurjini da ganin girma da kowa yake masa ba a samu mutumin da ake san sa a duniya ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk dan adam da aka yi har zuwa yanzu kashi dai kaga bayan Allah ya dauke ransa amma kurjinin sa da soyayyar sa da kaunar sa tana zuciyar duk mu'mini kuma sai Allah ya hana masu kaskantawa da wulakantawa sai Allah ya hana su damar yada abunsu koda za su yi a wani wuri masu wato kafirai makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga ambatan su ba shi da karfi in suna sukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi wani abu haya lokaci guda sai ya taso kamar irin masu cartoon din nan masu zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci guda abun zai taso kuma nan da nan sai ya mutu sai ya kare sai kaji an daina ambatan abun a duniya ko kun fahimce ne ko baku fahimta ba daga an ce an yi masu zanga-zanga sun yi masu hayaniya sun yi masu rubuce-rubuce sun yi masu raddi sun yi shikenan sai abun ya lafa har a manta da musulmi za su dauka ma ba sa tunawa kansu wannan abun su kansu kafiran sai su manta wannan duka saboda Allah bai wa manzansa ne sallallahu alaihi wasallam kariya su kansa baya tabbata a zuciyar dan adam ko yayi to zai zo daga baya ko ya manta ko ya bar abun haka Allah ya kare manzansa sallallahu alaihi wasallam duk wannan yana cikin wannan kurjini da Allah ke sanya ga wanda yake da'a to walil mu'minin haka nan mu'minai mu'minai a aqidar su mu'minai a maganganun su mu'minai a ayyukan su su ma Allah yana sanya musu kurjini da buwaya kaga ba sa nan ana tsoron su yanzu manzo Allah sama ba Allah ya sanya masa kamar da yake fada nusirtu birru'bi ko masira ta shahri an taimake shi da tsoro da firgici ga kafirai in aka ce ya taho tsakaninsa da su tafiyar wata guda tun daga nan za su fara razana haka Allah ya sanya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu haka mu'minai ai ta tsammanin suna shirya wani abu ai ta kintsa-kintsa don a cuce su su kuma suna nan ba sa shirya komai saboda imanin kawai Allah ya sanya wannan izzar a zuciyar wanda ba musulmi ba dangane da su daka izza ta Allah ce izza ta manzon Allah izza ta mu'mini to duk wanda kuma ya saba wa sifar mu'mini sai Allah ya cire wannan mahabar daka shi yasa duk lokacin da musulmi suka koma saban Allah Allah sai ya cire kima da darajar su da kurjinin su idan waɗanda ba musulmi ba ba sa tsoron su ko kusa ko alama a lokutan baya lokacin da mu'mini za ga shi ana ma kawo har kafirai sun yarda da shi a matsayin mai hukunci a tsakanin su ana kawo masa amana ana cewa wani baya cin amana sai ga ana ganin darajarsa ko da ba shi da ilimi amma lokacin da musulmi suka koma suna aiki irin na kafirai wajen ɗabi'unsu wajen halayensu ƙarya ta su ce zinace-zinace luwatsi wane ne karya alkawari babu mutunta abinda Allah ke girmamawa shi kenan sai Allah ya zare darajar da mutuncin da kurjinin ba a ganin wannan abu shikenan kuma suka zama araha Allah ya kyauta mana wa qala ta'ala Allah madauki har yanzu yace wala tahinu kada ku raunan kada ku raunana wala tahzanu kada ku yi bakin ciki wa antumul a'launa alhaliku ku kune madaukaka in kuntum mu'minin kun gani amma da sharadi in kun zama mu'mini ayar mu sai ta bana a tafsiri hukuman ta ba وقال تعالى الله مدوكي هل ينزياتي من كان يريد العزة فلله العزة جميعا دوان دي كسن شينا سن عزة إنا ما سنين من مسأي دوكك أجلم ما سو أغنس أسول تيسو فلله العزة جميعا توانا نألا أي من كان يطلب العزة دوان دي كي نيمن جلم دبوايا فليطلبها بطاعة الله to ya neme ta ta hanyar da'ar Allah ya neme ta ta hanyar me da'ar Allah karka nema ta hanyar saban Allah in ka nema ta hanyar saban Allah Allah zai kaskanta mutum kuma ya cire wannan abin da kake tsammanin zaka samu ba zaka samu amma in ka nema ta hanyar da'a sai Allah ya baka ilaihi yas'adul kalimu at-tayyibu wal 'amalu as-salihu yarfa'u haka ya fada a ƙarshen wannan sai ce bil kalimi at-tayyibi wal 'amali as-salih ta hanyar kalma mai kyau da aiki nagari in za ka yi kalma mai kyau kalma mai tsarki ba zagi ba cin mutunci ba ƙarya ba yaudara duk maganarka gaskiya duk shaidarka gaskiya maganganunka cika alƙawari taimakon gaskiya karatun alƙur'ani zikiri maganganu na alheri ba yi da mutane ba cin mutuncin mutane ba ƙazafi wal'amalu salih kana aikata aiki nagari to da haka sai Allah ya ɗaukaka ka sai ka riƙa ganin girmanka saboda wannan abu ana ganin kwarjininka ba don komai ba saboda kyakkyawar alaƙar da ita da kake da ita tsakaninka da Ubangiji ta wannan abubuwa don haka dai ‘yan uwa tsarkin zuciya ta wannan hanyoyi ake samun su idan mutum ya kiyaye idansa daga kallon haram to yana samun waɗannan fa’idoji kamar yadda ya ambata mana guda uku bai ƙare ba har yanzu yace wa qala ba'dhu salaf wani daga cikin magabata yana cewa annasu yatlubuna al-izza bi abwabil muluki mutane suna neman ɗaukaka a fadojin sarakuna da shugabanni masu shugabanci wala yajidunahu illa fi ta'ati Allah amma fa ba za su samu wannan ɗaukakar ba sai a da'ar Allah amma su a yadda suke tsammani gurgudan alaƙarsu da masu shugabanci to gurgudan yadda za a ji tsoronsu a ga girmansu kowa yana murna ta yi yana tare da wani ko yana tare da babba wani wani ya ambace shi an gan shi tare da wani wani ya kawo masa ziyara wani na wani ne ko ba haka ba ne ake ɗauka yau shi ne a wuri kaza yau shi ne a wuri kaza duk dai inda za a gan shi tare da manya to in ya tafi neman izza gun irin waɗannan manyan da manyan mutane sarakuna da sauransu da masu shugabanci a ce saboda izza ya matse su don ya samu girma a idan mutane to ba zai samu ba Allah zai hana wala yajidunahu illa fi ta'ati Allah wallahi ba zai samu ba sai a da'ar Allah zai samu abinda irin abinda su suke da shi abinda ake in a irin yadda ake ganin su shi ma haka za a gan shi haka ne ko ba haka ba amma dai ka samu kwarjini da izza a zuciyar muminai to nan ba ta samuwa sai idan mutum mai da'ar Allah ne mutum mai da'ar Allah ne Allah sai ya bashi ko a wannan yanayi da kada mutum ya bari ya nemi wato izza ta hanyar abin da ya shafi saban Allah maganganun magabata akan wannan suna da yawa ibnu abi lubaba yana cewa man talaba izzan bi batilin aw rafahu Allah dhullan bi haqqi duk mutumin da ya nemi izza ta hanyar ƙarya to Allah maɗaukaki yana gadar masa ƙasƙanci ta gaskiya ma'ana zai samu ƙasƙanci ta hanyar gaskiya kamar yaya tunda ta hanyar ƙarya ya nemi ɗaukaka to ta hanyar gaskiya kuma sai Allah ya ɗora masa ƙasƙanci sai a gan shi kullum a wulaƙance wani mutum ya zo gun Al-Hasan al-Basri sai ya ce zan tafi ƙasar India sunan da ake gaya ma India a da ana cewa as-Sind shi aka ji an cewa Sindi mutumin India ke ya ce zan tafi Sind ka yi mini wasiya sai ya ce da shi a izza amr Allah haithu ma kunta ka girmama umarnin Allah da lamarin Allah duk inda kake yu'izzaka Allah to Allah zai girmama kai baka buwaya wannan bawan Allah yake cewa falaqad kuntu bis-sindi na kasance a sindi a kasar India wa ma biha ahadun a'azza minni yace da na tafi na dauki wannan wasiyar yace wallahi an kai matsayin da duk kasar ba wanda ba mutumin da ake girmamawa iri na ba girmamawa ta siyasa ba wanda yake galibi ta baki ce kuma ka bane galibi ta baki ce ba ta zuci bace wannan yana tare da wannan saboda abin da zai samu a zuciyarsa yana da kaskanci da yake ji kuma ba da gaske yake son sa ba yana son sa ne dan abin da zai samu galibi fa ba kowa da kowa ba galibi ana samun wannan amma in mutum dan Allah yake abin sa kuma da da'ar Allah sai kaga Allah yana sanya masa hakikanin kurjinin a zuciyar mutane ana girmama shi ana ganin mutuncin sa haka ne ko ba haka duk kun sani ibnu ata yana cewa al-izz fi tawadu'i yace izza tana cikin tawadu'i daga mutum yayi girman kai to Allah sai ya kwace ba zai bashi girman ba amma idan mutum yayi tawadu ya kaskantar da kansa to shikenan sai Allah bashi izza faman talabahu fil kibri fa huwa katatallubil ma'i minan nari duk wanda ya nemi girma ta hanyar girman kai to kamar mutum ya nemi ruwa ne daga wuta ana samu ba za ka samu ba mutum ya je bakin wuta yana neman ruwa ya fito ba zai samu to irin yadda wannan yake haka mutumin da yake neman girma ta hanyar girman kai yana rena mutane ana gaya masa gaskiya yana ki to Allah madauki baya bashi girma baya bashi karimci Allah tsari maganganu na malamai dai akan wannan suna da yawa ash-sharafu fi tawadu'i inji Ibrahim ibn Shayban daukaka da daraja tana cikin tawadu'u in ji kai tawadu'un don Allah kuma shi ma ba riyarsa kake ba kai don Allah to Allah madauki sai ya daukaka ka man tawadu'a lillahi mene rafa'a yawa ash-sharafu fi tawadu'i wal 'izzu fi taqwa izza tana taqwa ka zama mai taqwa to Allah zai baka izza والحريه في القناعه انت ينا cikin qana'a qana'a shine wadatar zuci in Allah baka wadatar zuci baka da kudi to zaka ganka mai yanci haka ne ko baka daga kawai gari ba mai ba wanda yake da wani abun gori da zai maka to zaka jika kana da yanci zaka fadi gaskiya zaka mu'amala da mutane a tsari irin naka on your terms ba yadda ake so ba yadda kake so zaka tsara maka kanka yadda zaka rayu haka ne ko ba haka bane to kullum ka zama kana da shiri da Allah sai Allah ya rufa maka asiri ya kuma taimake ka ya tsare ka daga dukkan abin da ke sunansa kaskanci shi yasa a cikin addu'ar magabata sukan sa Allahumma a'izzani bi ta'atik wa la tudhillni bi ma'siyatik ka rika wannan addu'ar Allahumma a'izzani bi ta'atik ولا تذلني بمعصيتك كدوري كريقه wannan in ka saba da wannan kuma da gaske har zuci sai ga Allah mulki ya mai da kai cikin masu da'a kuma ya baka buwaya yasa ana yasa kurjininka ba irin waɗanda suke neman irin wannan ta hanyar tsafi masu siyasa ana cewa suna yin wannan ko suna zuwa wai ana yanka musu zaki ko menene fatar zaki a hada musu da me wai za a rika jin tsoron su wannan dai tatsuniya ce harkar tsafi kuma halaka ce yau bai kamata mutum ya halaka addininsa duniyarsa da lahirarsa duk su lalace akan a girmama shi ba a girman kuma na me mutum yana mutuwa an manta shi yana mutuwa an manta shi duniyar nan tana da wani sirri ya yan uwa wallahi in ka san shi zaka zauna lafiya da kanka zaka zauna lafiya da mutane saboda zaka samu zaman lafiya da Allah ku duba ku gani a tarihi kamar da ambata da zuwan nan dangane da haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masu taba shi wajen cutar da shi rayuwar yau da kullun kawai ka dauki wannan misalin zaka ga duk mutumin da yake da alaka mai kyau da Allah shine Allah yake wanzar da sunansa sai Allah ya wanzar da sunansa me yasa zaka ga galibi a kasashe shugabanni sukan yau idan mutum ya mutu yayi wa ƙasa wani abu na hidima sai a bashi kyautar wani matsayi ko a rataya masa misali ya samu wusha na kaza da kaza matsayin kaza da kaza an bashi lambobi irin na Ingila da OBE yanzu kuma a ce MNI a ce wayewa duk irin waɗannan ai matsayi ne saboda an recognizing wani aiki da mutum yi ko in ya mutu kuma ko a sanya ma wani titi ko makaranta ko asibiti ko menene sunansa duka saboda ya khuludu zikrahu zikruhu saboda ambatansa ya dade to idan mutum yana kan harkar da'a ga Allah baya bukatar duk waɗannan sai kaga zikirin nasa ya zauna ai ta ambatansa ko an so in ko mutum yana da matsala tsakaninsa da Allah baya yi don Allah ko yana yin wani abu dan neman girma wallahi yana mutuwa sai ga duk kowa ya manta shi Allah ne zai sa a manta shi kakkaf ana dawowa daga kai shi bayan ya rasu sati daya har ƴaƴansa sati guda sai ga duk amma manta an taba yin wani dan adam mai suna wani daka shi sa wallahi in ka tsaya tare da Allah to anan zaka samu kaga dai wannan ambatan duniyar ne ma ake ta koko a kansa ba ambatan lahira ba to ambatan duniya din amma a rika tunanka ana ambatanka da alheri wallahi shine ka tsaya da aikin Allah sai kaga sunanka ya wanzu matar da take sharar masallaci da ta rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya a wata ruwaya wani mutum ina wani ko ina wanci aka ce ai ya mutu ya me yasa ba ku gaya mun ba ai lokacin kaza da kaza da kaza aka je aka nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabarin yayin mata sallah akan kabari tana da ambato har zuwa yanzu ko ba ta da shi a wannan lokaci da yawa ba a santa ba amma aikin da take sharan masallaci gashi kullum muna karanta hadisin saboda me alaka mai kyau da Allah ita take haifar mu mutum komai a duniyar a ambace ka a lahira kuma dama gidanku ne Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace to mu koma littafin وقال الحسن البصري ينا سوى وإن حملجت بهم البراذين وانا كمان من تبقى وشيشي انكرت جاشي أبايكو ما أنا ينا أطفيني أكون وانشان زنشان سوى متعني بذاس سامو بوايا دا جلما با سيعد أعر الله kuma in suka nema abun ba a kofar fadar sarakuna da shugabanni sune wuri kaza sune wuri kaza to ba za su samu ba wa in hamlajat bihimul barazinu koda dawaki albarazinu jam'in alburdun alburdun wani doki ne na musamman na kasar Turkiya ana ji da shi a Turkiya ake samun taki to wani doki ne sunansa albarzun albarazin shine jam'in sa to koda suna tafiya mai kyau da su irin takaman nan ta doki yanzu idan mutum yana kan doki ana takama da shi sai ga masu kida har suna da kidan da yake dacewa da takamar doki ko ana tafiya ana wani rausayawa dokin shi ma yana yi ana takama kowa yana sha'awa ya gansu to ibn shi al-hasan al-basri yace ko ane musu wannan to ba za su samu izza ba in ba sa da'ar Allah ko ane musu wannan hamlaj shine tafiyar doki tafiya mai kyau ta takama kuma cikin sauri an gane al-isra'u fi husn al-masirati shine ma'anar hamlaja al-isra' fi husn al-masira yau mutum yana tafiya ko doki dabba tana tafiya ga sauri kuma sannan tafiya mai kyau takama dai yawa wa taqat bihimul bighalu kuma koda alfadari yana tafiya yana kwankwasa kofatansa akan hanya kwas 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 ana sanar da mutane ga wani nan shine abin da ke taqa sunan sauti ne yawa to koda ana wannan to ba za su samu daukaka ba إن ظل المعصية لفي قلوبهم للي كس كنشن سابن ألا ينزوش يرسو كودا أني مسوى النعب كيسا سيكا قواني لوكا تي متون غاشو غبانش ألا يا باشي أنا جينيا أنا شليور أنا واي أنا كتا سيكا كما ألا يتلي ونن حيبر تاسا دكور جنن أزوش يرمتاني ba a ganin girman haka ne ko ba haka ba sababin wannan abun shine abin da yake zuciyarsa shi domin Allah shi ke ba da izza
to shi kuma ya san a zuciyar mutum akwai sabon Allah in fa mai sabon Allah ne in ko mai kokari ne koda da mulki in ya zama mutumin kirki ne sai ga Allah madauki ya sa kwardinin tare da mulki amma idan a koyi dama ga tsafa tsafe ga kaza ga zinace zinace ga me ibazantan a ga kimar mutum duk irin jini duniya da za a yi masa sai ga Allah madauki ya cire wannan kwardinin a zuciyar mutane mutanen ba za su gani ba saboda me inna dhullal ma'siyati fi qulubihim wannan fa bayani nufin sai kuma bawan Allah ka dauka duk wanda kaga ane masa haka ka dauka makaskanci ne ko akwai sabon Allah a zuciyarsa kar ka shiga wannan wannan wani abu ne dake tsakanin ubangiji da bayinsa to ka daina mutane hukunci sakamakon irin waɗannan al'amura amma dai labari ake bamu kuma haka yake in mutum mai sabon Allah ne to a zuciyar mutane ba za a samu wannan kurjinin ba to amma mutanen su kuma wanne iri su ma in su ma masu sabon Allah ne fa su ma ba za su ji komai kar ya zama sun dauki mizanin zuciyar su bayan su ma masu sabon Allah ne su rika jin in ba su ga girman mutum ba to alama ce cewa ba akan daidai yake ba yau kar ka dauki wannan la'alla kai ma sabanka ma ya fi na mai mulki wasu masu mulki Allah dai ya san kowa me yake kamar yadda Malam Ibn Taymiyyah ke magana ne dangane da Muawiya da shi da kuma Banu Umayya gaba daya yake bada misali ai mun karanta a Minhajus Sunna yake cewa yanzu ku duba ku ga ayyukan alheri da wanda Allah ya baiwa shugabanci yake da damar yinsa kai la'alla ga talauci to in ka hada da sabon Allah shi kuma mai mulki in Allah ya taimake shi yana nisanta sabon Allah kuma yana ayyukan alheri misali ka ji an ce ya dauki nauyin marayu dubu kaza duk irin alherin da ake samu akan taimakawa maraya la'alla kai guda ɗaya kake ta kokari ka samu kai shi ya samu wajen guda dubu ya gina rijiyoyi a wuri kaza misali a ce da kudinsa ba na gwamnati ba wanda dama wancan wajibinsa ne ya aikata a ce da kudinsa da Allah ba shi kuma a ce na halal ba na sata ba ya yi irin waɗannan ayyuka ya buɗe asibiti ya taimaka da magani ya yi kaza ya kaza irin ladan da zai samu ya ninka 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 ninkin abin da kai za ka samu waɗannan ƙofofin da Allah yake hore musu suna kankare musu abin da suke aikatawa na saɓon Allah wannan fa ba kare su bane ba zuga su bane kuma su gaba da saɓon Allah amma dai in aka tashi kwatantawa wanda yake da ƙofofin aikin alheri ya fi samun mizaninsa ya nauyi sama da wanda ba ai kofar aikin alherin ba kudin ga talauci kuma ya hada wa kansa da sabon Allah shi yasa wallahi talaka in ya shiga sabon Allah bai kyautawa kansa talaka da ba shi da komai ga talauci kuma sannan a koma sabon Allah wallahi ya munana yanzu kun ga idan mutum ya aikin alheri duk aikin alheri idan kai lada nawa ake baka ko in ce yaya Allah yake maka da shi yana ninka maka sakamakon wannan aikin sau goma ko idan ka halatti jam'i kamar sallar asuba kana da lada 27 daraja 27 Allah ne san darajar to kuma ana ninka maka ita sau goma duk aikin da ake samun lada kaza to sau goma za a ninka maka shi sai sa wani daga cikin malamai a salaf yake cewa daga cikin salaf yana cewa wailun liman ghalabat ahaduhu asharatihi wailun bone ya tabbata ga wanda ghalabat ahaduhu asharatihi me yake nufi da wannan zancen man jaa bil hasanati falahu ashru amsalaha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun duk wanda ya aikata aikin alheri ana ninka masa goma wanda ya mummuna fa ɗaya tal ake bashi to kaga kuwa a ce mutum ran kiyama a zo mizani sai a samu cewa miyagun ayyukan da ɗaya ake rubuta masa har su yi yawan da za su rinjayi goma 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 da ake bashi gaskiya wannan ba ƙaramin mummunan mutum ne kun gane sirrin abin don haka kai kokari kana da talauci baka da kuɗi ka yawaita aikin da'a zikirin nan ka matsayi masa azumin nafilfilin nan sallolin dare ayyukan alheri taimakawa iyaye aikin gona aike da sauransu alherin taimakawa makota kada ka bari kullun rana ta zo ta fito ta fadi bakai wani aikin alheri da zaka iya tuna shi ba kai kokari ka shiga cikin wato ibadar Allah wa'annan asharat din kun ga sai su taru da yawa in suka taru da yawa lalle insha Allah ta'ala za su rinjayi dai din da kake to musamman ace kuma ka ne sanci dai din wato abubuwan da suke na saban Allah in ka ne sanci su insha Allah ta'ala abun zai fi karfi Allah ya taimake mu akan nisantar saban Allah Allah ya kara kusantar da mu ga da'ar Allah aballahu illa an yuzilla man asahu Allah ya ki ba zai yiwu ba sai ya kaskanta wanda yake saba masa in dai mutum mai saban Allah ne to Allah zai kaskanta shi Allah tsare mu wadhalika anna man ata'a Allah faqad walahu dalilin ne sai aka faɗi wannan shine duk mutumin da ya da'a ga Allah to Allah zai jibince shi Allah zai sa shi a cikin mutanansa ba ku duba ku ga har ambato Allah ya ambata man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi mala'in khairin min duk wanda ya ambace ni a ransa ko a wani mala'i Allah maduki zai ambace shi a cikin taron da ya ambaci Allah fiye da wannan taron kai da ya ambaci Allah a cikin su Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da kai kuma zai saka maka to zai sanya ka kuma a ciki a wani mun san hadisin kuma wa zakartuhu fi man indahu wa zakarahu kai fi man indahu Allah zai ambace shi cikin mutanen da suke tare da shi ambatanka a ce Allah ya ambace ka a ga yawan mala'iku yau wani dan wani daraja ce ko ba daraja ba a duniya nan ba ka san ka ji an ce an faɗi sunanka a rediyo wani fa aka faɗi sunansa a rediyo sai ya wuni yana murna sai ya ta gaya wa mutane yau kun ji kaza yau kun ji kaza kawai saboda an faɗa a rediyon ma ba wani ne ya faɗa ba to balantana a ce babba ne ya faɗa sai a ta faɗa to nan kuma Allah ne ya ce ya ambace ka wa ya gaya wa mala'iku in adadi ne sun fi mai yawa in yawan adadi ne sun fi mai yawa وما يعلم جنود ولا يعلم وما يعلم جنود ربك الا هو الله سبحانه وتعالى دي يسا منا wannan abubuwa su shiga zukatan mu wadhalika anna man ata'a Allah duk mutumin da ya da'a ga Allah to faqad walahu to Allah zai jibince shi shi ma ya jibince ubangiji wala yadhillu man walahu rabbuhu wanda ko Allah ubangijin sa ya jibince shi to wala yadhillu ba zai kaskanta ba ba zai kaskanta ba kana tare da Allah to kai ne mabuwai kama fi du'a'il qunut kamar da ke a cikin du'a'in qunuti innahu la yadhillu man walaita lalle wanda ka jibince shi to la yadhillu baya kaskanta wala ya'izzu man adaita wanda ko kai gaba da shi ka dauke shi a matsayin abokin gaba to wannan kuma la ya'izzu ba zai daukaka ba zai samu buwaya ba da girma Allah madaukaki zai hana sannan malai ya ci gaba da yana cewa aha shafin ne bai shigo ba yawa yace wal maqsudu manufa dai abin da nake so in ambata anna zakatal qalbi ita ce cewa tsarkin zuciya mawqufatun ala taharatihi yanzu ya gaya mana fa'idoji nawa guda uku na me na rintsa idanu iya rintsa idanu ne ke da wannan fa'idojin fa guda uku ka rintsa idanka daga kallon haramun kana da fa'idoji uku guda nawa da wanne da wanne na farko halawatul iman na biyu mene nurul qalbi ko sihhatul firasa to na uku shine wannan quwwatul qalbi yawa Allah zai baka karfi a zuciya mu rike su dandanan imani zakin imani hasken zuciya karfin zuciya ka rike su haka duk mutumin da ya rintsa idanunsa daga kallon haramu to Allah zai bashi waɗannan abubuwa Allah ya bamu to tunda dama babin namu yana magana ne akan zakatul qalbi tsarkin zuciya to sai dawo kan wannan mawdu'i yace wal maqsudu abin dai da nake so in fada har na kai ga waɗannan fa'idoji shine anna zakatul qalbi cewa tsarkin zuciya mawqufun ala taharatihi yana tsayuwa ne ma'ana ana samun sa ne kawai akan a ce zuciyar ta tsarkaka a zaka kar ku manta yana nufin habaka yawwa habakar zuciya tana samuwa ne domin da mai fassara mana zaka ma'ana ta mai annama'u yawwa to nama'ul qalbi habakar zuciyarka wajen alakar ta da Allah to yana alaka ne yana tsaye ne da taharatul qalbi idan zuciya ta zama mai tsarki kama anna zakatal badani kama yadda habakar jiki mawqufatun ala istifraghihi min akhlatihi ar-radi'ati al-fasida kamar yadda habakar jiki da lafiyar jiki ana samun sa ne kawai idan jikin yayi watsi da ya furzo akhlatihi takuɗa takuɗansa ar-radi'a munana al-fasida lalatatu ma'ana idan mutum ya fitar da kazanta daga jikinsa ba shine zai samu lafiya ba haka ne har mu yi wannan zancen kwanaki cewa da mutum zai ta cin abinci ta cin abinci a hana masa damar zuwa bayan gida ya yi ko bayan gida ko fitsari su gagara ai shikenan rayuwar ma za ta kare ta haka ka dubi mutumin da yake jin fitsari ka ga ina nutsuwa tare da shi kai ka tuno kanka ya kake ji ko bayan gida ya matse ka Allah sama ba gudawa bace ka rasa inda zaka babu wurin tsuguno babu nutsuwa ka riƙa gumi a tsananin sanyi ko ba haka bane akwai nutsuwa babu nutsuwa to jiki ba zai haɓaka ba in ana samun irin wannan hali to haka zuciya ba za ta haɓaka ba sai tana da tsarki kar kai tsammanin ka tare da datti a zuciya ga kiyayya ga gaba ga munafinci ga waye ga waye ga waye ga nisantar Allah ba da'a kuma kai tsammanin zaka samu habakar zuciyarka ka samu tsarki ba zai samu ba shine abin da yake nufi qala ta'ala Allah madauki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi' khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا يا قوة النسك الإيمان لا تتبعوا خطوات الشيطان كركو لك بن زنبيوين شيطان خطوة شيني فيلين فاتن سبستن لكي تكان تاكون كفر دي تاكون كفر in kana tafiya in ka taka kafarka ta dama kana dauko ta hagu kuma aiko to tsakanin ta daman da ta hagu a lokacin da kake tafiya shi ake ce ma khutuwa shine jam'in sa khutuwat yawa shine zambiyoyi kada ku rika bin hanyoyin shaytan asaru shaytan a'malu shaytan duk asala sun fassara khutuwatu shaytan da waɗannan kalmomi da na ambata mana asar ai dama shine khutuwa din in an ce asar shine gurbi alamar da wani abu ya bari to kada ka bi inda shaytan yake bi aikin shaytan kar ka bi shi ayoyi da suka yi magana akan nisantar khutuwatu shaytan a cikin alqur'ani sun zo guda hudu Allah madauki ya ambaci kar a bi khutuwatu shaytan aurare da dama سورة الأنعام كوي أكوي ولي قدابيو دنغنى دا أبن دي شافي أبنشي دا ألا مؤكي شوى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان سيتي إنه لكم عدو مبين كو إنه لكم عدو مبين يا كو متاني كتي دا أبن دا كيتكين كسا أبن دي كحلال كو مثلا abin da ke mai tsarki kada ku bi hanyoyin shaytan ayyukan shaytan innahu lakum aduwwun mubin domin jikin mutum in ya ci abinci shine yake ginuwa to idan mutun ya bi hanyar shedan wajen neman abin da zai ci ya ci abin da yake haram to wannan yana mummunan tasiri a jikinsa tsokar jikinsa za ta zama ba ta da daraja za ta ginu akan haramu duk kuma tsokar da ta ginu akan haramu me sakamakon ta wuta Allah tsare mu Allah mun kina cewa kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwati shaytan shi ma nan ya maimaita innahu lakum aduwwun mubin duk a suratul an'am Allah duk inda ya fadi shaytan zai tuna maka cewa abokin gabarka ne abokin gabarka ne ka kiyaye kuma gabar da bai taba boye ta ba a gaban ubangiji da ya halice ka yayin rantsuwa yace a bashi dama ya halaka ka kai akwai mutum akwai wanda ya bayyana maka kiyaye irin wannan wani munafiki ne saboda tsoron ka ma kai yake tsoro ba Allah yake tsoro ba ba zai iya bayyana maka a zuci yake kin ka yake ta kintsa maka wannan kuma kurukuru ya fito ga ma ubangiji ya Allah ka banni har zuwa ran da za a tashe su kuma nayi alƙawari zan hana su bin hanyarka tintini ya faɗi wannan dan Allah akwai abokin gaban da ya kai wannan ya ce sai ya rantse sai ya maka sababin shiga wuta shedan fa abin da ya faɗa kenan in dai hanyar da zaka shiga wuta ne to ya rantse gaban ubangiji a bashi dama yayi wannan kuma Allah ya bashi dan ka an bar ku kai da shi ka tsare kanka ka tsira ka kwace kanka shine sai ka shiga aljanna ka bi shi sai ku fada tare Allah ya yi alƙawarin cewa da shi da waɗanda duk suka bi shi Allah zai rugunsu masu auta duk wannan abkurukuru yake a cikin alƙur'ani sai dai in kana karanta alƙur'ani baka fahimta haka bai kamata a ce mutum bai san cewa shaydan abokin gabarsa bane innahu lakum aduwwun mubin wuri na uku يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان شيما إنه لكم عدو مبين كلوا بقولي دي إن أكفت ونا سأتكي شيدا ونا كشيغا مسلين تي باكي لا كر عربك أبا أشيغا مسلين تي باكي لا كر أبي حنيوين شيطان دا أيوكا شيطان وصولة كتكيما قباتان سنة شوى دك سابان الله خطوات الشيطان wannan kuma duka yana cikin ikhtilafin tanawwu'i wajen fassara ayoyin alqur'ani haka a kira shi afar a amalu shaytan da kuma dukkan saban Allah da duk saban Allah din ai ayyukan shaytan din ne aya ta 4 fi siyaqin nahyi anil fawahish wajen hani akan alfasha Allah mutuki ce ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ita ce wannan ayatu makaranta wanda shi a cikin suratul nur waɗannan su ne ayoyi guda hudu da a cikinsu aka a cikin alkur'ani aka ambaci khutuwati shaytan wanda ma'anarsu su ne abinda muka ambata Allah maɗaukaki a cikin waɗannan ayoyi guda hudu in mutum ya lura da su zai fahimci cewa khutuwati shaytan ɗin nan wajen halaka ɗan adam da nesantar da shi sukan zo ta bangarori ko yana zuwa ta gefe biyu ta bangaren shi dan adam din an gaya mana cewa ba zai bi khutuwati shaytan ba a ce mana ba zai bi shaytan ba ba a ce mana kar ku bi shaytan ba sai aka ce kar ku bi me khutuwati shaytan kun gane saboda me kun fahimci zan tana nake Allah cewa ya ayyuhan nas da ya fadi wannan kai sai ce wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan ba a ce mana kar ku bi shaytan ba dan me ta bangaren shi dan adam dama an gaya masa wannan shaytan din abokin gabarsa ne ko ba a ce masa kar ya bi shi ba ya kamata hankalinsa ya gaya masa cewa kada ya bi shi to amma ko bai bi shi ba to yana da kuma hanyoyi to hanyoyin sai aka ce maka kar ka bi shi kamar maganar zina ne ko la taqrabu zina kar ku kusance ta aka ce ba kar ku yi ba ma saboda nuna muhimmancin da kuma hadarin da ke cikin bin sa din sai aka fadi iya bin hanyar sama inda ya taka karkabe la'alla in ya taka nan ka taka ya taka nan ka taka kila ka ji tsoro daga baya ka kauce ka daina bin inda ya bi ko sai aka ce to wannan din ma karkai Allah sai ku gane me yake nufi don haka abinda ake so babba karka kai gare shi sai aka hana ka karamin sa saboda tausaya maka idan ko baka fahimci wannan ba to hakika kana da matsala wajen fahimtar alakar ka da Allah da kuma abin da zai zama sababin shiriyarka da abin da zai nisanta ka daga halaka to sannan yace wa zakara dalika subhanahu aqiba tahrimiz zina Allah madauki ya ambaci wannan abun ne cewa la tattabi khutuwati shaytan a wannan aya ta suratul nur bayan yayi maganar anisanci yayi maganar haramcin zina wal qadhf da kuma qazafi wa nikahin zaniya da kuma auren mazinaciya bayan ya fadi wannan sai ya fadi wannan ayar kun ga a can ƙarshe ce fa innahu ya'muru bil fahsha'i domin shi shaytan kun ga wannan ta'alili ne na bayanin da yasa dalilin da yasa aka ce karku bi hanyar shaytan dan shi shaytan ya'muru bil fahsha'i yana umari da al fahsha kullama stufhisha min qawlin aw fi'lin shine ma'anar al fahsha duk abinda ake kyamarsa ake kinsa ba a san sa ambatansa ma ba dadin ji na daga ayyuka to shi ake cewa al fahsha shaytan kuma umarninsa shine a aikata wannan al fahsha wal munkar da abin ki walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan falalar Allah akan ku ba da rahamar Allah akan ku ma'ana duk da wannan zancen to akwai falala da Allah ya muku da rahama da ya muku ba dan wannan ba ma zakka minkum min ahadin babu wani daga cikin ku da zai tsarkaka abadan har abada saboda dabi'ar dan adam da Allah ya riga ya sani na karkata da bin shaytan ci wallahi ba dan falala ba ta Allah da babu wanda zai tsarkaka a cikin ku walakin Allah yuzakki man yasha sai dai Allah yana tsarkake wanda ya so wallahu sami'un alim Allah mai ji ne kuma masani ne to mu tsaya anan sai mu tashi a karkashin fassarar aya inda yake wa zakara zalika subhanahu aqiba tahrimiz zina wal qadhfi wa nikahiz zaniyati fadalla ala in sha Allah ta'ala nan zamu tashi a darasinmu mai zuwa in Allah ya yassare muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amfane mu da abin da muke faɗi ya amfane mu da abin da muke ji ya ba mu kuma ikon aiki da shi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika